أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkamu da haduwa a wannan rana mai albarka wanda insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya cikin karatun littafin Ar-Rahiqul Makhtum wanda yake kunshe da ingantaccen tarihin shugaban halitta sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan shine zaman mu na 15 a cikin karatun wannan littafi mai albarka kuma yau muna tara ga watan Agusta shekara ta 2021 miladiya wasu zo didi da 29 ko kuma 30 ga watan Zulhijja shekara ta 1442 bayan hijirar shugaba Alayhi Salatu Wassalam a zaman mu na 14 idan ba a manta ba mun tsaya ne a daidai inda mutane daga Madina wasu mutum 70 da wani abu daga mutanen Madina suka zo don yin aikin haji sannan suka samu wani lokaci keɓantacce wanda suka zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kulla alƙawari wanda wannan alƙawarin da suka kulla bayan sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan alƙawarin sai ya zama shine ginshikin ko kuma tubalin da akan shi aka gina hijira zuwa Madina wanda daga wannan alƙawarin da suka kulla shikenan shine sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fara hijira zuwa Madina kadan daga cikin irin abubuwan da suka wakana a wannan wajen shine bayan sun riƙe alƙawari sun yi mubaya'a wato chaffa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu to yanzu bayan wannan bai'a ta riga ta cika ina so ku fitar min da mutum 12 a tsakankaninku waɗanda su ne za su zama kamar jagororinku waɗanda za su tsaya a kan sauran jama'arku don ganin lallai sun cika wannan alƙawarin cewa za ku ba ni kariya irin kariyar da kuke ba wa 'ya'yanku da matanku irin kariyar da kuke ba wa kanku ba za ku bari wani abu ya cutar da ni ba sai dai in abin da ya tafiyar da rayuwarku gaba daya matukar kuna raye to daga cikin wayannan shugabanni da mutanen Madina suka fitar akwai sayyidina As'ad bin Zurara bin Adas akwai sayyidina Sa'ad bin Rabi bin Amr akwai Abdullahi bin Rawaha bin Sa'alaba akwai Rafi' bin Malik bin Ajlan sai kuma Al-Bara' bin Ma'rur bin Safri akwai kuma Abdullahi bin Amr bin Haram akwai Ubadah bin Samit bin Qais akwai Sa'ad bin Ubada bin Dulaim akwai Al-Munzir bin Amr bin Khunais wayannan dukkan su daga bangaren Khazraj suke daga bangaren Aws kuma akwai mutum uku sayyidina Usayd bin Hudayr sayyidina Usayd bin Hudayr radiyallahu anhu da kuma sayyidina Sa'ad bin Khaisama bin Al-Haris akwai kuma Rufa'at bin Abdul Munzir bin Zubair wayannan sune mutum 12 daga mutanen Madina tana daga bangaren Khazraj uku kuma daga bangaren Ausu waɗanda su ne shugabanni akan mutanensu waɗanda suka riƙi wannan alƙawarin kamar yadda wato ya yi daidai kenan da kamar yadda annabi Isa alayhis salam yake da mutum 12 waɗanda su ne al-hawariyun wato hawariyawa zaɓaɓɓu daga cikin jama'arsa yayin da fitar da wayannan shugabanni ya tabbata shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sake ɗaukan wani alƙawari da su wani alƙawari daban wato wata mas'uliyya ta musamman ya ce musu antum ala qaumikum bima fihim kufala kafalatin hawariyin li Isa ibn Maryam alayhi salam ya ce ku wato masu bada aminci ne ko kuma masu bada lamani ne akan sauran mutananku kamar yadda hawariyawa suka yi wa annabi Isa alayhi salam wa ana kafilun ala qaumini kuma ni ne wato mai bada lamuni bisa nawa mutane wato bangaren Quraishawa kenan sauran musulmai shikenan sai suka ce to sun amince wannan duka Ibn Hisham ya kawo shi a cikin kitabus sira juz'i na 1 shafi na 443 zuwa na 446 di ya kawo waɗannan abubuwan da suka faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen Madina shikenan bayan duk wannan abin ya tabbata to ba ai aune ba sai ga wani shedani ya tsinkayo ainihin abin da ya faru wannan shedanin sai ya hau wani kan wani dutse ya bude muryarsa sai yake cewa Qurayshawa yace ya ahlal akhashib ya kuma abota wannan waje hallakum fi muhammadin wasubat yace shin bala ku tawo ba ga annabi muhammadin nan da wasu daga cikin mabiyansa qadisi tamawu ala harbikum sun taru sun yi alƙawari cewa za su yaƙe ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga jin wannan sai yace wannan haƙiƙa shedani ne shedan ne yayi wannan kirin yayi wannan kururuwar yace amma wallahi ya kai makiyin Allah na isar maka baka isa kai komai ba shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci waɗanda suke wajen kowa ya watsi to bayan nan yayin da mutanen Madina suka ji kururuwar wannan shedani sai ɗaya daga cikin su Al-Abbas bin Ubad bin Nadla yace ina rantsuwa yace annabi sallallahu alaihi wasallam ina rantsuwa da ubangijin da ya aika ka da gaskiya idan ka so ka umarce mu gobe kawai mu fito da makamai duk wanda yake wannan filin wajen aikin hajjin nan anan Amina sai mu yaƙe shi ko waye matakar yana adawa da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace musu a'a ni dai har yanzu ubangiji na bai umarce ni da wannan ba ba umarce ni in yaƙi ba dan haka kawai ku koma masaukan ku je ku kwana da haka sai suka koma suka je suka bacci a cikin sauran mutanen su suka wayi gari shikenan yayin da wannan labari ko kuma wannan kururuwa da shedan yayi sai ta kai ga kunnan wasu daga cikin Qurayshawa to suna jin wannan sai wani irin tashin hankali da kuma tsoro da tsananin bakin ciki ya shiga zukatansu saboda sun riga sun san sai a cikakken sanin cewa irin wannan alƙawarin idan aka kulla shi a tsakanin Larabawa to ba sa warware shi musamman ma wato alƙawarin yana da hatsari gare su kan kansu a bisa kansu da dukiyoyinsu domin haƙiƙa gari na wayewa sai suka haɗa wani taro na jama'arsu gaba ɗaya suka zaɓi wasu manya daga cikinsu suka taho gun mutanen Yasriba wato mutanen Madina domin su zo su bincike su shin abin da suka ji ɗin nan gaskiya ne to yayin da suka zo suka ce musu ya ku jama'ar mutanen Madina haƙiƙa wani labari ya iso kunnenmu game da ku cewa kun ƙulla wai wani alƙawari da wannan ɗan uwan namu cewa za ku fitar da shi zuwa garinku za ku fitar da shi daga tsakankaninmu ya koma wajenku kuma labari ya cin mana cewa haƙiƙa lallai ku kun yi cappa da shi wato kun yi mubaya'a da shi bisa cewa za ku yaƙe mu domin haƙiƙa wallahi muna muku rantsuwa da Allah babu wasu mutane daga cikin Larabawa waɗanda muka fi ƙin yaƙi ko gaba ya shiga tsakaninmu da su fiye da ku wato muna matuƙar ƙin a ce yau gashi muna yaƙi da ku mutanen Makka wato mushrikan Qurayshawa sun suka gaya wa dattijawan Yasriba wannan maganar to da yake wannan abin da ya faru na mubaya'ar da musulmai daga cikin Yasriba suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ta ne a ɓoye babu wanda ya sani mushrikan da ke tare da su mutanen Madina ba su san cewa an ƙulla wannan bai'ar ba tunda abu ne da aka yi shi a ɓoye kuma a cikin duhun dare don haka shikenan sai suka riƙa yin rantsuwa ga mutanen Makka cewa wallahi babu wani alƙawari da muka ƙulla da shi babu wani abu da muka sani game da wannan har sai suka zo wajen Abdullahi bin Ubay bin Salul wannan shugaban munafikan suka zo gare shi sai ya ce a'a ai babu wani alƙawari da aka ƙulla game da wannan kawai wannan duk ƙarya ne haƙiƙa mutane na ba za su ƙulla wani abu irin wannan na alƙawari ba face sai sun shawarce ni kuma sai sun nemi umarni na in ba ni ne musu umarni ba ba za su yi haka ba to jin wannan shikenan sai mushrikan Qurayshawa wato zuciyarsu ta danyi sanyi suka koma amma su musulmai daga bangaren mutanen Yasriba suna jin san da wayannan mushrikan Qurayshawa suka zo suke wannan tambayar amma tunda su ba da su ake ba ana magana ne da tijan cikin su sai ba su tsoma baki ba kawai suka yi shiru da bakin su kawai suna kallon su ba su ce eh ba ba su ce a'a ba su kuwa shugabannin da Qurayshawa suka turo daga jin wannan rantsaran ɗan da mushrikan mutanen Madina waɗanda ba su musulunta ba suka yi game da cewa lallai ba su ƙulla wani alƙawari da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shikenan sai suka gaskata wannan suka koma to bayan wayannan manya na garin Makka
sun koma wajen mutanen su cewa ai wannan labarin fakar ku ya dirshi kai ƙarya ne to amma da duk da haka saboda girman abin a wajen su da kuma yadda abin ya tada hankalin su basu mushe ba suna wato binciken labari suna ta bincike ne game da abin har dai sai da labari ko kuma al'amarin ya ƙara ƙarfi a cikin zuciyarsu cewa lalle labarin nan fa gaske ne akwai shi haƙiƙa an kulla wata cafa tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen Yasriba dan haka wato bayan duka alhazai sun riga sun watsi daga wajen aikin haji kowa ya koma garinsu sai mutanen Makka suka yi maza wasu daga cikin suka hauta wa kai suka bi mutanen Madina a baya suka bi su a baya za su je su yaƙe su to a lokacin nan da yake kowa ya riga ya watsi daga gun aikin haji kowa ya riga ya koma ba su ga kowa ba sai mutum biyu shine Sa'ad bin Ubada radiyallahu anhu da kuma Al-Munzir bin Amr radiyallahu anhu suka kora su a guje akan dawakansu shi Munzir bin Amr radiyallahu anhu ba su samu sun riske shi ba ya tsire musu amma shi sayyidina Sa'ad bin Ubadata sun samu sun kama shi suka daure shi wato suka hada hannayensa da wuyansa suka daure sannan suka jawo shi suna dukan shi suna jan shi a ƙasa suka daure gashin kansa suna jan shi a ƙasa har sai da suka shigo da shi garin Makka to ana cikin wannan ne sai akwai wani daga wani bakore shi Al-Mu'im bin Adiyin da shi da Al-Haris bin Harb bin Umayya dan uwan Abu Sufyan sai suka zo suka karbe shi daga hannun wayannan jaruman nasu suka kamo shi a lokacin nan shi Sa'adu dama ya kasance idan karafkar mutanen Madina a mutanen Makka za su wuce ta wajejen garin Yasriba wato Madina shine kamar mai ba su ijara shine mai ba su mafaka wato ya ba su tabbacin cewa za su wuce lafiya ya ba su kariya to tunda kuwa aka yi mishi wannan to sun san cewa lallai haƙiƙa alƙawari ya warware to ganin wannan ne shi Al-Mu'im bin Adiyin da wancan Al-Haris bin Harbin suka karɓe shi daga hannun ɗan uwansu Qurayshawa daga nan kuwa shi ma da ya hau dokinsa ya fita bai zame ba har sai da ya tarar da sauran mutanensa ya isa gida lafiya wannan duka ya zo a cikin Zadul Ma'ad kamar yadda Ibn Qayyim al-Jawziyya ya faɗa cikin juz'i na biyu na Zadul Ma'ad din shafi na 51 zuwa na 52 haka nan Ibn Hisham ya kawo wannan a cikin kitabun sira juz'i na 1 shafi na 448 zuwa na 450 to wannan ita ce bai'atul aqaba as-saniya wato bai'atul aqaba ta biyu wadda ita ce aka fi sani da bai'atul aqaba al-kubra haƙiƙa wannan bai'ar wato cafar babban abin da ta haifar shine kulluwar soyayya da kuma jibintar juna da taimakon juna tsakanin mu'minai waɗanda sun fito daga ƙabilu daban-daban daga wurare daban-daban wannan kuma bai'ar da aka kulla ta ƙara wa mu'minai wato mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsananin jarumtaka da kuma amincewa juna kuma har ila yau ya ƙara musu ƙarfin imani dan sai da ya zama mumini daga mutanen Yasriba yana matuƙar tausayawa da kuma damuwa da halin da ɗan uwansa mumini wanda yake can garin Makka yake ciki na cutarwar da kafirai suke mishi domin waɗanda suka musulunta a can a Yasriba suna cikin ƴancinsu suna gudanar da addininsu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya tura musu ɗaya daga cikin sahabbansa sayyidina Mus'ab bin Umair yana koyar da su yana ƙara kiransu zuwa ga addinin Allah amma ƴan uwansu da ke nan garin Makka sallah ko karatun alqur'ani ma mutum bai isa ya yi ba ko da a tsakar gidan shi ne domin kuwa idan makwabcin shi ya ji zai je ya gaya wa sauran mutanen gari haka za a zo a jawo mutum waje wani a yi mishi tsirara a yi ta dukan shi wani kuma idan uƙubar ta yawa ma har a shahadantar da shi kamar yadda ya faru ga mahaifin Ammar bin Yasir da kuma mahaifiyar shi don haka su mutanen da ke nan a garin Makka wato sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da ƴancin gudanar da addini don haka mutanen Madina suke matuƙar tausaya musu suna kuma burin Allah ya ba su ikon wato ɗaukar fansa akan duk wanda yake zaluntar waɗanda ke zaluntar ƴan uwansu na Makka to wannan wato tsananin soyayyar da mu'mini ke wa juna shine babban sirrin nasara da kuma ɗaukakar addinin musulunci tun a wancan lokacin har zuwa yanzu to bayan wannan alƙawari ya riga ya kullu addinin musulunci ya samu tsira da kuma ɗaukaka da kafuwa addinin musulunci ya samu wani gari na musamman wanda wannan garin ya zamto nasa ne wato garin Madina kenan wato ya zamto a lokacin da shi garin Madina kamar a ce wato wani tsibiri ne kwaya daya da yake tsakanin wani babban teku na kafirci domin ko ina a duniya ko ina kafirci ake in banda garin Madina da ake musulunci da kuma garin Makka a sannan kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira da shi da sahabbansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakika ya kasance tunda ya fara kira mutane zuwa ga addinin Allah to wannan lokacin shine lokaci mafi hatsari gare shi tun daga san da ya fara kira mutane zuwa ga addinin Allah wannan shekara 13 da aka yi ana ta gumurzu to babu lokaci mafi hatsari gare shi kamar bayan kulla wannan alƙawari da mutanen Madina don mutanen Makka a wannan lokacin sanin cewa tunda ya samu wasu mabiya daga waje waɗanda ba su ba to sai abu ya ƙara ninninkuwa don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wa sahabbansa ridwanullahi alaihim izini cewa su fara hijira zuwa wancan gari na Yasriba shine Madina kenan to ainihin ita dama hijira wani babbar ma'anarta a wannan lokacin shine samun maslaha ga al'umma da kuma a bangaren wato sauran musulmai kenan a bangaren mutanen Madina kuma babbar ma'anar wannan hijira shine hidimar da za su yi da dukiyoyin su hidima da jikunan su hidima kuma ga da wato dukkan abin da suka mallaka kuma sannan yana daga ma'anar wannan hijira samun tsira tare da dukiya daga sharrin kafiri tare da sanin cewa akwai hatsari mai girma cikin wannan hijirar domin hakika a farkon wannan hijirar mutum za ta iya yiwa ya fito don yin hijirar sannan ya halaka a hanya kafin ma ya yi nisa wani kuma sai bayan ya yi nisa a hanya tsananin kishirwa ko yunwa ta kashe shi sannan kuma a wannan lokacin dazuzzukansu cike yake da namun daji kala-kala masu hatsari wanda duk wannan suna iya afkawa mutum bai san abin da zai je tarar ba mutumin da ya taso wato a cikin garinsu a cikin ƴan uwanshi da sana'arshi da gidansa da iyalinshi da danginsa sai mutum ya bar su gaba daya ya fita ya koma wani gari wanda bai san kowa ba a garin sai dai kawai ba shi da wani haɗi da su in banda imani cewa shi ya yi imani da Allah da manzansa su ma can sun yi imani da Allah da manzansa amma idan mutum ya yi hijirar ya koma can to sai ya samu wani irin ƴan uwantaka da dangantaka wacce ta mafi ta wancan ƴan uwanshi na jini da ya baro su a Makka daga nan shine jama'ar musulmai suka fara yin hijira suna sane da hadarin da ke cikin fitar su zuwa wannan hijirar to shikenan su kuma mushrikai sai suka rika tsare kowanne mumini ba sa barin shi ya fita salin alimi tafi zuwa hijira matukar sun san cewa zai fita din sai sun san abin da suka yi suka tsare shi suka hana shi fita daga cikin musulmai akwai wanda suka samu suka tsira suka fita din lafiya mafiya yawan musulmai kenan akwai waɗanda suka samu suka fita bayan an gwamza gumurzu tsakaninsu da ƴan uwansu ko danginsu akwai kuma waɗanda ƴan uwansu da danginsu suka tsare su shekara da shekaru ba su samu sun fita sun yi hijirar ba akwai wanda ya kai shekara kusan 5 yana tsare bai samu ya yi hijirar ba akwai wanda kuma ya kai shekara 10 ma kusan shekara 10 har sai bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci garin Makka da yaƙi sannan ya samu ƴancin shi misali ga ƴan wasu misalai kaɗan-kaɗan daga cikin irin abubuwan da suka faru ga misalai kamar guda uku ko hudu farkon waɗanda suka yi hijira ko kuma farkon wanda ya fara yin hijira daga Makka zuwa Madina shine Abu Salama Abu Salama ya kasance shi ɗan uwa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ɗan uwan shi ne ta bangaren shayarwa Suwaybatul Aslam ya ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta shayar da shi ma Abu Salama sannan kuma bayan haka dama yana da dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren mahaifiyarsa saboda mahaifiyarsa yar Abdul Muttalib ne wato shi ma jika ne na Abdul Muttalib shi Abu Salama kuma yayi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam tun a farkon marra shine mijin Ummu Salama tun da farko kuma tare suka yi hijira zuwa kasar Habasha bayan sun dawo daga kasar Habasha suna nan a Makka kuma shine farkon wanda ya yi hijira tun kafin wato kulla alƙawarin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta wato Aqaba tun kafin wannan kulluwar alƙawarin shi ya yi hijira tun kafin wannan da shekara guda kamar yadda Ibn Ishaq ya rawaito amma matar shi Ummu Salama da kuma ɗansa Umar yayin da shi Abu Salama ya riga ya kulla niyyar zai fita zuwa Madina sai surukansa wato ƴan uwan Ummu Salama suka ce to kai gam kanka ka riga ka ranjaye ma kanka ba mu isa hana ka yin addinin ka ba kuma ka kai niyyar zaka fita ba mu isa hana ka ba amma matarka fa ka san dai yar mu ce yar uwar mu ce dan haka ba za mu barka ka fita da ita zuwa wancan garin ba dan haka suka kama ta Ummu Salama suka jata dama ita Ummu Salama ta bangaren mahaifinta wato mahaifinta ana kiran shi Abu Umayya dan uwan Walid ibn al-Mughira ne wannan hamshakin kafirin sannan kuma da mahaifinta ita Ummu Salama da mahaifin Abu Jahal wa da kani suke dama haka suke Abu Jahal dan Hisham ita kuma Ummu Salama yar Abu Umayya da Abu Umayya da Hisham da kuma Walid duka ƴaƴan Mughira ne akwai wani ma ana kiran shi Abu Rabi duka ƴaƴan Mughira tun kuma suna daga bangaren Banu Makhzum ne a cikin Qurayshawa dan haka sai suka fizge ita Ummu Salama daga hannun shi to ganin wannan abin ya faru to kasan Qurayshawa sau da yawa wani lokacin zumuncin su da kuma kishin juna yakan motsa musu idan sun ga an cutar da dan uwan su koda kuwa dalilin da yasa aka cutar da shi din su ma suna kin wannan dalilin misali an mata wannan an wa Abu Salama wannan abin ne saboda musulunci to ganin an fusge matar shi daga hannunsa shi ma dangin shi sai suka taso suka ce to shikenan tunda kun fusge matar shi daga hannunsa to ai ga dan shi nan a hannunta dan haka mu ma ba za mu bari ta tafi da dan shi ba ku ba mu dan sai suka fusge dan daga hannun shi daga hannunta suka tafi da shi haka Abu Salama ya daure ya fita saboda karfin imani an fusge matarsa an fusge dansa daga hannun shi ya daure ya fita zuwa garin Madina Ummu Salama radiyallahu anha ta kasance bayan an raba ta da mijinta an raba ta da danta a kullum wato takan fito tunda safe ta fito bayan garin Makka ta zauna tana kuka har sai yamma ta yi sannan ta dawo gida kullum haka take yi sai da ta yi kusan shekara guda tana haka to ana cikin haka ne sai ɗaya daga cikin danginta tausayinta ya kama shi sai ya tara sauran jama'ar su yake cewa yanzu ku ba za ku tausayawa wannan miskiniyar ba za ku tausayawa wannan abar tausayin ba ku bar ta ta fita zuwa ga mijinta kun raba ta tsakaninta da mijinta kuma kun raba ta tsakaninta da ɗanta da ta haifa shikenan sai suka taru da ce suka ce mata to mun yadda ki tafi wajen mijinki tunda dai haka ne tunda abin da muka miki gashi ya sa ki cikin tsananin bakin ciki haka to ki fita ki risku da mijinki to shikenan a lokacin nan sai ta je wajen dangin mijinta ta nemi a dawo mata da ɗanta aka dawo mata da shi sannan ta hau doki ita kadai ta fita zuwa garin Madina to tafiya ce ba ta kilomita sama da 500 kilomita kusan 600 ma amma ta fita ita kadai ko ba akan mota ko wani abu irin na zamani ba akan raƙumi babu kowa tare da ita daga cikin halittun Allah sai raƙuminta da take kai hatta iso wani waje da ake kiran shi Tani'im to sai wani daga cikin Qurayshawa ana ce masa Usman bin Talha bin Abi Talhata ya haɗu da ita a wajen to shi ma dai saboda sanin halin da take ciki shi ma sai zumunci ya motsa masa dan haka sai ya mata rakiya ya mata rikiya tun daga wannan wajen Tani'im din kusa da garin Makka ne amma sai da ya mata rikiya wannan kilomita 500 da wani abu din har sai da suka zo dab da shiga garin Madina sun zo daidai Quba yace mata suna kan wani tudu yace to kin ga wa'ancan gidajen da kike hange tace eh yace to mijinki yana wannan wajen ki je ki shikenan ta gangara ta tafi shi kuma daga nan sai ya juya zuwa garin Makka Ibnu Hisham duka ya ruwaito wannan a cikin littafin sa juz'i na 1 shafi na 500 na 468 zuwa na 470 to wannan kaga misali na farko kenan dubi irin yadda wato musulmai suke da karfin imani dubi kuma irin yadda su kuma kafiran suke tsananin san sai sun hana su abinda za su yi na wannan hijirar shi kuwa Suhaibur Rumi ainihin shi Balarabi ne to sai ya zamto wani dalili ko dalilin yaki ko wani abu ya zama an bautar da danginsa an fada su zuwa kasar Rum a can ya girma a kasar Rum can aka haife shi to wani dalili kuma ya sa wato aka sayo shi a matsayin kamar bawa aka dawo da shi garin Makka a nan garin Makka yake a matsayin bawa to har ma dai dan samu ya samu yancin sa yana sana'a har ya dan tara dukiya to shi ma ya musulunta ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam tun a farkon marra yayin da yayi nufin zai hijira sai kafirin quraisha suka taru suka ce masa ka san dai kana talaka fituk wulakantacce ka zo garin nan kuma ka zo kana sana'a har ka tara dukiya mai yawa anan a garin mu kuma gashi hakika ka kai matsayin da ka kai a tsakankanin mu dan haka gashi tunda kana nufin zaka fita zuwa wancan gari to ka sani cewa ba za mu barka ka fita da dukiyarka ba ba zai yiwu ba shi kuma Suhaibu sai ya ce musu cin kuna ganin idan na bar muku dukkan abin da na mallaka za ku bar ni in fita suka ce kwarai kuwa shikenan sai ya ce to shikenan ga dukiyata ya rika nuna musu gunde binne kudin sa tunda da babu banki a ƙasa ake binne kudi da zinari kuma kudin wannan lokacin dama zinari ne da azurfa sai ya nuna musu guraren da ya binne kudadansa da dukiyoyinsa bayan ma duke shi wacce suka sani ya rika nuna musu wanda ma ba su sani din ba yace gashi nan duk kwashi shikenan Suhaibu da suka kyare shi sai ya fito ya kama hanya shi kadai har sai da ya iso garin Madina kafin ya iso mala'ika Jibrilu ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da ya faru sahabinka mai suna Suhaibu bin Sinan ar-Rumi ga abin da ya faru ya bada dukkan abin da ya mallaka a duniya dan kawai kafirai su kyale shi ya zo ya risku da kai yana isowa garin Madina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa yake cewa Rabiha Suhaibun ko kuma Rabihatu Tijara wato wannan kasuwanci naka yayi riba ka sayar da dukkan abin da ka mallaka ka sai imani Allah ya saya ya baka aljanna kasuwanci yayi riba shi kuwa sai na Umar ibn al-Khattab lokacin da yayi nufin fita an ci shi ba boyewa yayi ba arara ya fito yace to duk wanda yake so mahaifiyarsa ta haifi wani ko kuma duk wanda yake so matarsa ta zama bazawara ƴaƴansa su zama marayu to ya biyo ne ya tare ni da shi da sayyidina Hamza kowanne da zai fita zuwa hijira ba a koyi suka yi ba sai shi sayyidina Umar sanda zai fita din yayi alƙawari tsakanin shi da Ayyash bin Abi Rabi'a da kuma Hisham bin al-As yayi alƙawari su biyun nan cewa za su haɗu a wani waje wanda daga nan za su fita zuwa hijira zuwa Madina sayyidina Umar da shi da Ayyash sun haɗu amma shi Hisham ɗan uwansa sun tsare shi wannan shi Hisham dinnan Hisham wato dan uwan Abu Jahal ne Hisham dan Abi Rabi'a Ayyash shi ma dan Abu Rabi'a uwa ɗaya uba ɗaya suke amma mahaifinsu ɗaya da Abu Jahal kuma da mahaifinsu da mahaifin Abu Jahal din uwa da ƙani ne wato da mahaifin Abu Jahal ya saki mahaifiyarsu sai ƙanin shi uwa ɗaya uba ɗaya ya aure ta a can ta haifi Abu Jahal bin Hisham da kuma Haris bin Hisham a nan kuma ta haifi Ayyash bin Abi Rabi'a da kuma Hisham bin Abi Rabi'a da saboda haka Ayyash da Hisham duka sun musulunta Abu Jahal da Haris su ne ba su musulunta ba to Ayyash din da shi da Hisham abokan sayyidina Umar ne na yin hijira sun yi alƙawarin gwanon da za su haɗu shi Hisham bai samu ya fito ba amma Ayyash ya fito haka suka kama hanya suka taho har garin Madina yayin da suka zo suka sauka a Quba sai Abu Jahal ya taho da Haris ɗan uwan Ayyash ɗin kenan dama shi Haris da Abu Jahal wato kamar wa da ƙani ne wa ɗaya uba ɗaya sai suka taho wajen shi Ayyash domin shi Hisham yana can sun tsare shi sun kulle shi a gida sun hana shi ya biyo su sayyidina Umar to shi ma wannan din wanda sayyidina Umar ya taho tare da shi sai suka zo suka tsare suka zo kai suka same shi anan a Quba suka ce masa hakika mahaifiyarka tana nan ta yi wa Allah alƙawarin cewa ba za ta taji kanta ba za ta zauna kamar mahaukaciya kuma tana nan a zaune a rana ta ce ba za ta je inuwa ba har sai ta ganka to shi kuma jin wannan cewa mahaifiyarsa ta yi wannan alƙawarin ta sa kanta a cikin wahala saboda baƙin cikin fitarsa zuwa hijira shikenan sai tausayi ya kama shi sayyidina Umar ya ce mishi ya kai Ayyash wallahi wayannan mutanen ba komai suke nufi ba sai dai don su fitine ka a cikin addininka don su hana ka yin addininka ka kiyaye su wallahi mahaifiyarta ta ce ba za ta tsife kanta ba za ta zauna a haka tana nan idan kwarkwata ma ta dame ta wallahi za ta tsife kan nata in kwarkwata ta dame ta dole za ta yi tsafta haka nan idan zafin ranan garmaka yayi mata yawa kaji zafin rana ya ratsa za ta nemi inuwa kawai ka kyale su inda zuka ma za ta mutu ai za ta nemi inuwa to ayya shi ne saboda tausayin mahaifiyarsa to shikenan sai ya fita zuwa gare su wato ya bi su Abuja suka koma dan ya je waye kubutar da rantsuwar da mahaifiyar shi tayi sayyidina Umar ya ce masa to tunda dai ka ki shawara da na baka ka ce dole sai ka bi su to ga raƙuma ta nan ta fita ka kwari da kuma girma ka hau kan raƙuma ta ka bi su kuje ta kar ka sauka daga kan raƙumar tawa duk abin da za a yi karkai ta ka sauka daga kan raƙumar nan idan ka ga alamar za su ci amanar ka to kai sauri ka tsiri musu to shi ko ya fita tare da su yayin da suka je sun kusa garin Makka suna kan hanya sai Abu Jahal ya ce masa ya kai dan uwana wallahi raƙumi na ya shiga wani irin yanayi zo ka gani yana sauka daga kan raƙumar sa dan ya je ga abinda raƙumin Abu Jahal din yake ciki shikenan kawai sai Abu Jahal yayi sauri ya rumbune shi suka kama shi suka daure shi da Abu Jahal da kuma Haris bin Hisham ƴan uwansa kenan da ummansa suka daure shi suka shiga suka mayar da shi garin Makka suka shiga da shi da rana tsaka a daure suna jan shi a ƙasa suna dukan shi suna kiran sauran garin Makka wai ku ya ku mutanen Makka haka ya kamata ku yi wa wawayen cikin ku duk wanda wauta ta sa ya musulunta har ya hijira zuwa Madina to ku bi shi ku kamo abunku ku dawo da shi gida to haka suka yi mishi Hisham da shi da Ayyash sun kasance a daure a wajen kafiran har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira shi ma bayan yayi hijira wata rana sai yake cewa a tsakanin sahabban sai yake ce musu wa zai je garin Makka ya samu min labarin Ayyash da Hisham to akwai wani ana ce masa Al-Walid bin Al-Walid dan uwan su ne dan baffan su ne wan sayyidina Khalid bin Al-Walid ne dama kuma da mahaifin su Walidu da kuma mahaifin su Ayyash din wa da kani suke da haka sai ya ce ya Rasulullah ana laka ya Rasulullah bihima ya ma'aikin Allah ni zan fita domin ka zan je gare su shikenan Al-Walid yayi so garin Makka cikin dare a boye sai yana dudubawa sai ga wata mace wata ita take kai musu abincin dare su wayannan da aka daure to an daure su ne dama a cikin wani waje wanda daki wanda ko rufin sama babu wai saboda su sha zafin rana ga dauri ga su a kula a cikin wannan dakin ba damar fita ga kuma tsananin zafin rana in ruwa ake ma haka zai jirge su suna cikin wannan yanayin sai shi Al-Walid yayi kokari har ya gano wajen da suke shikenan a hakan ya samu ya tsallaka ta katanga ya hau katanga ya tsallaka ya shiga daki ya kunce su sannan ya hau da su kan raƙumansa ya tsere da su zuwa garin Madina ya kai su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duka Ibn Hisham ya kawo shi a cikin kitabu sira juz'i na 1 shafin 474 zuwa na 476 shi ko sai na Umar radiyallahu anhu sanda zai hijira dama ya gayyaci gayyata ya rika yi wani ka zo mu fita wani zo mu fita wani zo mu fita sai da ya fita da mutum 20 daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da su zuwa hijira kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo cikin sahihu nasa juz'i na 1 shafi na 558 to wayannan misalai ne guda uku daga cikin misalan yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka shawuya wajen yin hijira irin halin da suke ciki da irin wato yadda mushrikan Quraishawa suka rika yi wa sahabbai ridwanullahi alaihim matakar cutarwa duk lokacin da suka yi nufin za su yi hijira matakar su kafiran sun sani sai da duk da haka dai musulmai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su gushe ba suna fita ɗaya bayan ɗaya suna yin hijira har sai da aka samu wajen wata biyu da kwana 10 bayan hijirar farko ko kuma bayan wannan alƙawarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wato bai'atul aqaba da yayi da mutanen Madina sai da aka samu wata biyu da kamar kwana 10 ya zama dai a cikin musulmai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam dake Makka babu wanda ya saura sai ɗan kaɗan sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa bai fita ba sai sayyidina Abubakar da sayyidina Ali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma shine ya hana su fita domin haƙiƙa shi sayyidina Abubakar kamar yadda Nana Aisha radiyallahu anha ta faɗa har yayi nufin zai fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa a'a ka jira ni akai Abubakar hakika ne ma ina tsammanin ubangiji na zai bani izinin fita to sai da ya zama sai iya su su uku nan sai na Ali da sai na Abubakar da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma kadan daga cikin sahabbai waɗanda mushrikan ƴan uwansu suka tsare su suka hana su fita hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya daure kayan sa ya tanadi wato ainihin guziri yana jiran kai ubangijin sa subhanahu wataala ya masa izinin fita haka ibnu wato ibnu qayyim al-jawziyya ya faɗa cikin zadul ma'ad juz'i na 1 ko juz'i na 2 shafi na 20 na 52 imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga nan aisha radiyallahu anha tace hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbansa cewa inni uritu dara hijratikum zata nakhlin baina labatayn ce hakika naga garin da za ku yi hijira ubangiji na ya nuna min garin a mafarki wani gari ne mai yawan dabinai kuma garin yana tsakanin manya-manyan duwatsu ne guda biyu ko kuma manya-manyan unguwanni guda biyu haka garin yake da haka duk wanda zai yi hijira zuwa garin Madina kuma hakika mafiya yawan waɗanda suka yi hijira zuwa ƙasar Habasha din nan da suka samu labari suwa sai suka taho garin Madina sannan Abubakar shi kuma ya tanadi guzurin sa dan yin hijira zuwa Madina amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a Abubakar ka dakata ina kwadayin cewa ubangiji na zai min izini ni ma in fita zuwa hijira da haka sai sannan Abubakar ya ce mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka ya ma'aikin Allah shin kai ma kana sa rai zaka fita zuwa hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kwarai kuwa da haka sai Abubakar sai ya tsare kansa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya zamto ya abuci annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan tafiyar ya aje ababen hawa raquma guda biyu lafiyayyu ya ci gaba da basu abinci mai kyau wanda dan su karfin da wato ba su gajiya ba har ai wannan tafiyar mai muhimmanci tsawon wata hudu sai Abubakar radiyallahu anhu yana bawa wannan dabbobi nasa abinci waɗanda ya tanada don yin wannan tafiyar haka na Aisha radiyallahu anha ta faɗa kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin sahihu nasa babu hijratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi juz'i na 1 shafi na 553 to yayin da mushrikan quraishawa suka ga lalle sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun riga sun yi shiri suna ta fita zuwa wannan hijira to shikenan sai suka rika wato sai kuma lalle suna diban zuri'arsu ƴaƴa da mata da kuma dukiyoyinsu suna fita zuwa garin Ausu da Khazraj wato Yasriba kenan garin Madina to sai wani irin tashin hankali ya shiga zuciyarsu su mushrikan nan da kuma tsoro da tsananin bakin ciki sai wannan tsoron nasu ya shiga zuciyarsu sosai irin tsoron da ba su taba ji ba tun daga farkon sanda da'awar addinin musulunci ta bayyana har zuwa wannan lokaci ba su taba jin kansu a cikin hali na tashin hankali irin wannan ba saboda sun san hadari ne mai girma a gabansu hadari na hakika wanda wannan hadarin da ke gabansu zai jijjiga halin da suke ciki na botar gumaka da sauran abubuwansu na shirka sai riga sun san cewa hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da karfin tasiri a zukatan duk wanda ya saurare shi sun san duk wanda ya saurari annabi sallallahu alaihi wasallam to zai imani da shi kuma zai bi shi kuma sun san yanayin kyawun halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kyakkyawan jagoranci da yake da shi da kuma shiryarwa kuma sun san yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke da karfin niyya da kuma istiqama da biyayya gare shi sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda sahabban suke da wato san su bada komai nasu dan ci gaban addinin musulunci da kuma bada kariya gare shi sallallahu alaihi wasallam to sanin wannan ne ya ƙara jijjiga zukatan su mushrikan quraishawa da kuma sanin cewa kabilan Aus da Khazraj kabilu ne masu karfin makamai da karfin yaki da jarumtaka da kuma bada kariya ga duk wanda ya abuce su kuma sun san abin da ke tare da waɗannan kabilu biyu wato Aus da Khazraj na manya-manyan mutane masu kaifin hankali da salaha da haka wannan yana daga cikin dalilin da mushrikan quraishawa suka ji tsoro kuma hankalinsu ya tashi cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam zai je wajen da zai samu gatan da bai taɓa samu a tsakankanin su quraishawan ba kamar yadda suka riga kuma suka san cewa wannan gari na Madina gari ne da yake kan hanyar kasuwanci, wato su mutanen Makka sun kasance masu yawan fita ne zuwa kasuwanci, suna tafiya kasar Sham fatauci su kai abubuwan su na kasuwanci in sun sayar, kuma su sayo kaya daga kasar Sham waɗanda babu su a garin Makka su zo su sayar anan su samu riba kashi biyu kenan, kuma lalle rayuwar su ta ta'allaka sosai da wannan kasuwancin da suke yi, kuma garin Madina yana kan hanyar su ne na yin wannan kasuwancin, domin ba yadda za a yi daga garin Makka mutum ya je kasar Sham har sai ya bi ta kusa da garin Madina ko da cikin garin Madina din, to kuma tunda ba sa shiri da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma gashi mutanen Madina nan sun yi imani da shi kuma sun rungume shi hannu bibbiyu, to sun tabbata hakika in abu ya ci gaba da tafiya a haka wata rana wannan kasuwancin nasu suka dogara da shi ba zai yiwu ba, wannan fataucin nasu ba zai yiwu ba, domin tun a wancan lokacin adadin abin da suke fita da shi zuwa kasuwanci a kowane shekara abin da suke fita da shi na fatauci ya kai kamar kusan rubu'in miliyan guda na dinari a kowane shekara, kaga kowane dinari 20 shine kamar miliyan 2, kowane dinari daya zai iya yin kamar naira 100,000 ta Najeriya ko 110,000 haka a kudin Najeriya, to tun a wannan lokacin suna fita da kamar dukiyar ta kai dinari 250,000 a kowace shekara na dukiya zuwa kasar Sham, da haka sai Qurayshawa suke jin lalle hakika hadari mai girma ya same su, tun daga shi mutanen Madina sun rungumi wannan da'awa ta addinin Musulunci kuma za su iya bada komai nasu don bada kariya gare ta, su kuma tunda makiya ne ga addinin Musulunci to wucewa ta wajejan wannan gari na Yasrib zai musu wuya, to yayin da Qurayshawa wannan hadari ya shiga ransu sosai da sun suka kasance suna tambayar labari game da ko kuma suna binciken shin wace hanya za su iya bi don wato tunkuɗe wannan babban hadari da ya same su, wace hanya za su iya bi don wato toshe wannan baraka da ta same su, wanda duk wannan abin da ya same su din suna ganin cewa ta dalilin mariƙin tutar addinin Musulunci ne shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da haka a wata rana ta Alhamis 26 ga watan Safar shekara ta 14 ta annabta, wadda daidai da 12 ga watan Septemba shekara ta 622 miladiya, wato bayan kamar wata biyu kenan da rabi daga yin bai'atul aqaba al-kubra, sai parliament na garin Makka wato darun nadwa inda Qurayshawa ke taruwa manya-manyan cikin su suke taruwa don gudanar da abubuwa ko don gudanar da shawarwari akan duk abin da ya taso musu ko yaki ko wani muhimmin abu dai shike sa su taru, daga sai suka taru da tsakar rana a wannan ranar shine taro mafi hadari a cikin tarihin tarurrukan da suka taba yi a wannan wajen, don haka kowace kabila daga cikin kabilun Qurayshawa ta turo shugabanta ko kuma wani babban wakili nata wanda zai zama ya wakilce ta a wannan waje don su zo su zauna a tsakanin su shawarta ya za a yi ne a tunkuɗe wannan babban baraka da ta same su, to a lokacin nan manya-manyan waɗanda suka taru a wajen ko shugabannin da suka taru a wajen na daga kafiran Qurayshawa akwai Abu Jahal bin Hisham daga kabilar Banu Makhzum, akwai Jubairu bin Mut'imin da kuma Du'aymatu bin Adin da Al-Haris bin Amir su kuma daga Banu Nawfal bin Abd Manaf, akwai Shaybatu da kuma Utbatu ƴaƴan Rabi'atu da kuma Abu Sufyan bin Harbin su kuma sune jagorori daga Banu Abd Shams bin Abd Manaf, akwai An-Nadhr bin Al-Haris shine wannan tsinannan kafirin nan wanda ya dauko tumburkuma ko kuma mahaifar raƙuma ya jefa a wuyan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya sujada a ɗakin Ka'aba, An-Nadhr bin Al-Haris la'anatullahi alayhi, shi kuma daga Banu Abdiddar, akwai Abu Bakr bin Hisham da kuma Zam'atu bin Al-Aswad da kuma Hakim bin Hizam su kuma daga Banu Asad bin Abdul Uzza, dukkanin su fa wannan kowanne ba za ka yi nisa ba a cikin nasabarsa, bai fi kakansa na biyu ko na uku ba zai haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam, mafiya yawan su nan duka jikokin Abdul Manaf ne, kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ɗan uwa ne amma taron fa za a taru ne kawai dan a shawarta ya za a yi a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai nabihu da kuma munabihu ƴaƴan hajjaji su kuma daga banu sahamin akwai umayyah bin khalaf shi kuma daga banu jumahi to yayin da suka zo wannan darun nadwa bisa alƙawarin taro da suka yi a wannan ranar sai ga wani wanda shi kuma kwata-kwata musu alƙawari ne shi ba su ma san shi ba shine iblis la'anatullahi alaihi sai yazo shi ma ya shiga tare da su wannan darun nadwa ya rikida asfar wani tsoho haka mai alamar kamar kwarjini a fuskar sa ya sa kaya haka irin na ado ya sa kaya na ado mai dauke hankali yazo ya tsaya a kofar wannan darun nadwa din majalisar tasu sai suka ce dattijo kai kuma daga ina sai ya ce musu ai ni wani tsoho ne daga mutanen Najdu shi yasa Hausawa suka samu wannan suke cewa tsohon Najdu to she dan kenan yazo a sifar tsohon Najdu yace ni tsoho ne daga Najdu naji abin da kuka yi nufin za ku yi ne shine nazo tare da ku dan in ji shawarwarin da za ku yanke hakika ba za ku rasa wani shawara da kuma nasiha daga gare ni ba suka ce to shikenan mun yadda da kai shigo sai ya shigo tare da su to shikenan bayan kowa ya zazzauna inda zai zauna sai aka fara jihu shawarwari sai Abul Aswad ɗaya daga cikin waɗanda suka zauna a wannan gun Abul Aswad sai ya ce abinda za a yi abinda ya kamata mu yi wa ne ya mutu sunan shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam abinda za mu yi da shi shine kawai mu kore shi daga garinmu mu kore shi mu fidda shi daga cikin garinmu idan ya fita daga garinmu shikenan ai mun huta da shi fidda shi kawai ba mu nuna ba mu damu da shi ba ba mu damu da duk inda ma zai tafi duk inda zai je ya je shi in dai muka fidda shi daga garinmu ai mun huta sai shi wannan tsohon Najdu din wato iblis la'anatullahi alaihi sai ya ce musu ai wannan ba ra'ayi bane wannan abin da ka fara din nan ba abin yi bane shin ba ka ganin irin yadda yake da dadin zance duk wanda ya ji zancen sa sai ya yi imani da shi ya yarda da shi da kuma irin yadda yake da rinjaye a zukatan mutane madadar mutane sun saurare shi ko sun yi imani da shi shikenan sai su ji babu wanda suke kauna fiye da shi wallahi idan kuka aikata wannan to zai je wata unguwa daga cikin unguwannin Larabawa to zai iya zuwa wani gari daga garuruwan Larabawa sannan ya je su yi imani da shi wata rana ya zo da shi da su zo muku har garinku su tattake ku su karkashe ku a cikin garinku don haka ku sake da wata shawarar ba wannan ba Abul Bakhtari bin Hisham sai ya ce abinda za a yi mu kama shi mu daure shi mu sa masa sarka ta karfi mu daddaure shi mu kulle shi a cikin wani gida ko a cikin wani daki sannan mu kyale shi irin mai masa irin yadda aka yi wa wasu mawaka irin su Zuhairu irin su Nabigatul Jadi aka musu irin wannan daurin aka basu a haka har sai da suka mutu to shi ma mu daure shi mu bar shi a haka ba abinci ba komai har sai ya mutu sai shi wannan dai tsohon Najdu ya ce a wannan ma ba shawara ba ce wallahi idan kuka daure shi kuka ajiye shi kamar yadda kuka faɗa ana nan sai al'amarin sa ya fita ya je duk inda ba ku tsammani ana nan sahabbansa za su samu labarin gwajen da yake da kuma halin da yake ciki wata rana suna nan za su zo gare shi su kunce shi su tafi da shi ana nan kuma zai kubuce daga hannunku za su je su tara jama'a in sun yawa kuma su zo su kawo muku yaki har gida ku dai canza shawara ba wannan ba kazifa tsohon Najdu la'anatullahi alaihi shikenan bayan duk waɗannan shawarwari ba samu karbawa ba a parliament na Qurayshawa shikenan sai wato Abu Jahal la'anatullahi alaihi Abu Jahal bin Hisham sai miki yace wallahi ni ina da wata shawara wace dukkaninku ban ga alama kun hango ta ba kazifa kafiri yace har yanzu nan ban ga alama kun hango abin da na hango ba yanzu ka ce to ya za a yi wani abu ka hango ya kai Abul Hakam sai yace abin da nake gani shine kowace kabila daga cikin jama'ar mu ta fitar da wani matashi karfa gawurtacce ma'abocin nasaba al'abunkanin mu kowanne matashi sai mu bashi takobi to gaba ɗayan su su nufi inda Annabi Muhammadu yake su je gaba ɗayan su kai mishi sara lokaci guda kowa ya sare shi su kashe shi tare wani bai riga wani ba dan haka zai zama kenan jinin sa ya watsu a cikin kabilun Qurayshawa dan haka Banu Abdul Manaf babu yadda za su yi da mu wato dangin Annabi sallallahu alaihi wasallam Banu Hashim ba yadda za su yi da mu ba su su yaki dukkan Qurayshawa ba ya su su kadai dole su yadda a biya su diya in zai ce a biya su diya shikenan sai mu biya su diya shikenan an huta wannan tsohon najadu da ya ji wannan shawara ta Abu Jahl sai ce kwarai kuwa wannan shawarar da wannan mutumin ya kawo ita ce shawara ita za ku yi ni ma wannan shine ra'ayina ku haɗu kawai ku kashe shi shikenan sai parliament na Makka wato babbar majalisar Qurayshawa sai ta sawa wannan shawara wato ta buga stamp akan wannan shawara ta zama ita ce shawara da za a dauka a aiki da ita daga daga nan sai suka koma zuwa gidajensu sai daga sun yadda akan wannan shawara ta zama ita ce ainihin abin da za su aikata to yayin da wannan shawara ta tabbata ta cewa lalle za su kashe manzo sallallahu alaihi wasallam ne da sai mala'ika Jibrilu ya sauka gare shi da wahayi daga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala yana bashi labari game da dukkan shawarwarin da Qurayshawa suka yanke da dukkan abin da suka tattauna kuma hakika Allah ya musu izini ya fita zuwa hijira shi ma domin annabawan Allah alaihi wassalam sun kasance duk lokacin da za su fita zuwa hijira ko kuma idan Allah zai halakar da garin da suke to ba sa fita sai Allah ya musu izinin sai Allah ya musu izinin fita misali Annabi Lut alaihi salam lokacin da Allah zai kifar da garin mutanansa wato Saduma shi ma bai fita ba sai da Allah madaukakin sarki ya turo mala'iku suka gaya mishi suka cewa ka fita lokacin asuba wa inna ma'idahum as-subuh haka Allah ya ce mishi saboda haka shikenan sai ya fita Annabi Yunus alaihi salam shine wanda ya fita kafin lokacin da aka ce ya fita din yayi shine Ubangiji yake cewa izhaba mughadiban fazanna allan naqdira alayhi fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin amma shi ma Annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da zai fita daga garin mutanen shi bayan wannan jefa shi a wutan nan da suka yi bai kone ba a ce wai inni zahibun ila rabbi sayahdi shi sai da Ubangiji ya masa izini sannan ya fita haka nan Annabi Musa alayhi salam lokacin da zai fita daga Banu Isra'ila wannan fitar da ta dalilin ta Fir'auna ya halaka shi ma bai fita ba sai da Allah madaukakin sarki ya masa izini sannan ya fita tare da Banu Isra'ila shi yasa da ya zo bakin kogin nan yana bugun kogin da sandansa sai kogin gaba ɗaya ya dare fanfalaka fa kana kullu firqin kadaudil azim sai kogin ya rage biyu ya rabe biyu ya zama kowane bangare kamar wata katanga ce mai girma da shi da mutanansa suka shiga ta tsakankan wannan katangar ta ruwa suka wuce Fir'auna da jama'arsa kuma suka zo su yi gaba ɗaya suka halaka mujibin maganar dai shine su annabawan Allah alaihi wasallam ba sa fita sai Allah ya musu izini to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai malaika Jibril ya ce masa to lalle ubangijinka yayi maka izini ka fita kuma ubangijinka ya sa maka lokaci ga daidai lokacin da zaka fita a yau karka kwana a gidanka karka kwana akan shimfidarka da kake bacci karka kwana wannan duka Ibn Hisham ya kawo shi a cikin kitabun Sirah juz'i na 1 shafi na 482 da kuma Zadul Ma'ad na Ibn Qayyim al-Jawziyya juz'i na 2 shafi na 52 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan tsakar ranar sai da wajen sayyidina Abu Bakar ne Siddiq radiyallahu anhu ya gaya mishi ga halin da ake ciki Nana Aisha radiyallahu anha take cewa wata rana muna zaune a gida tare da mahaifinmu Abu Bakar da tsakar rana tace sai wani ya zo ya ce wa sayyidina Abu Bakar hakika ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ya zo gare ka ya zo a lokacin da bai saba zuwa gungunka ba sai Abu Bakar ya ce hakika mahaifiya da mahaifiya ta fansa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi bai taho a wannan lokacin ba sai saboda dalilin wani al'amari ko wani umarni Nana Aisha tace hakika sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi sallama aka yi masa izini ya shigo yayin da ya shigo sai ya ce wa Abu Bakar ka fitar da waɗanda ke tare da kai a nan gun Abu Bakar sai ya ce masa ai yalanka ce Aisha saboda a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Nana Aisha amma bata tare gidansa ba shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa hakika ubangiji na yi min izini cewa in fita a yau in hijira sai sayyidina abubakar ya ce to ya rasulullahi ina roƙonka ka sani in zama abokin tafiyarka mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai dama ubangiji ya ambaci cewa da kai zan fita sayyidina abubakar ya ce ubangiji ya ce da ni zaka fita ya ambaci sunana yace kwarai kuwa sayyidina abubakar sai ya fashe da kuka saboda murna hadisi yana nan a cikin sahihul bukhari babu hijratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi juz'i na 1 shafi na 553 su kuma manyan quraishawa abinda suka yi shine a wannan wunin nasu gaba daya babu wani aiki da suka yi sai tanadin makamai suka tanadi manyan makamai masu kaifi da masu tsini kowa ya wuni yana wasu takobinsa ya masu wato gariyo ko adda ko wani abu kowa yana wasa kayan makaman shi wanda da shi za su je su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda majalisar quraishawa ta musu umarni sai kowanne kowace kabila ta fidda nata gwanin haka suka fitar da mutum 11 waɗanda su ne aka wakilta a wannan aikin don su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su akwai Abu Jahal bin Hisham la'anatullahi alaihi akwai Al-Hakam bin Abil As shi daga baya musulunta amma annabi sallallahu alaihi wasallam duk da haka ya kore shi akwai Ubatu bin Abi Mu'aid la'anatullahi alaihi akwai An-Nadr bin Al-Haris la'anatullahi alaihi akwai Umayyah bin Khalaf la'anatullahi alaihi akwai Zam'atu bin Al-Aswad akwai Du'aymatu bin Adiyin akwai Abu Lahab la'anatullahi alaihi akwai Ubay bin Khalaf akwai Nabihu bin Al-Hajjaj akwai kuma Munabbihu bin Al-Hajjaj wayannan sune mutum 11 waɗanda suka taru ko kuma aka wakilta su dan su je su kaddamar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai nufin haka ba duka wannan yana nan a cikin Zadul Ma'ad na Ibn Qayyim al-Jawziyya juz'i na 2 shafi na 52 insha Allah na ganin kamar saboda yanayin lokaci insha Allah a nan zamu dakata da fatan Allah ya sa wannan duka abin da muka ji ya kara mana so da kauna da girmamawa da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakika jin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne da yake da muhimmanci sosai gare mu mu al'ummar musulmi saboda yadda wannan din zai karfafa zukatan mu mu kara ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam mu kara yin riko da shi mu gane cewa hakika duniya da lahira a cikin dukkan halittun Allah ba mu da tamkarsa sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wato babu abinda basu yi mana ba duk wannan abin da suka yi din suka jure waɗannan hadarurukan ba dan sun yi haka ba da yanzu mu addinin bai iso gare mu ba da sun bari an murkushe su tun a farkon marra to da yanzu mu musulunci bai iso gare mu ba kuma waɗannan sahabban na annabi sallallahu alaihi wasallam kusan su ne kashin bayan musulunci a wannan lokacin domin hakika kowanne annabi daga annabawan Allah in Allah ya aiko shi to yakan hore masa wasu daga cikin jama'arsa waɗanda su ne za su zama kashin baya gare shi wajen isar da nauyin da Allah maɗaukin sarki ya ɗora mishi to shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka zamto jagorori a cikin sahabbansa radiyallahu alaihim su ne waɗannan dai guda huɗu sayyidina Abubakar radiyallahu anhu shi dama suna da aminci kamar aboki yake gare shi tun kafin zuwan musulunci sai sayyidina Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu daga Banu Adid sai sayyidina Usman bin Affan daga Banu Umayya sai shi kuma sayyidina Ali bin Abi Talib shi kuma daga Banu Hashim sannan bayan su sai sauran al-ashrafu al-mubashshirun bil janna irin su sayyidina Abdurrahman bin Auf da kuma sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas su kuma daga Banu Zuhurata sai sayyidina Sa'id bin Zaid shi kuma daga Banu Adin dan uwan sayyidina Umar ne dan babban sayyidina Umar ne sai sayyidina Talhatu bin Ubaidillah da kuma sayyidina Az-Zubair bin Al-Awwam su kuma daga Banu Asad to waɗannan su ne waɗanda suka zanto kashin baya da addinin musulunci a wancan lokaci sai kuma mutanen Madina waɗanda su kuma a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin tsananin buƙatar taimako mutanen shi na Makka bayan sun ƙi imani kullum cutar da shi suke yi cutar wa sama daban ta yamma daban kuma sun tsare sun hana kowa ya musulunta su ba su yi imani ba kuma sun hana kowa ya yi imani duk wanda ya yi imani sai su je sun fitine shi don mutanen Madina a wannan lokacin suka je suka bugi kirji suka ce sun ji sun gani suka bashi mafaka suka ce ya dawo zuwa gare su tare da cewa sun san madaƙar suka karba Annabi sallallahu alaihi wasallam suka karba addinin musulunci to Qurayshawa da dukkan ƙawayen Qurayshawa sun zama abokan gaba gare su kuma za su iya duk abin da za su yi dan su ga cewa sun a wato sun yaƙe su amma a hakan suka yarda suka sadaukar da gidajen su suka sadaukar da iyalansu da rayukansu da dukiyoyinsu da komai nasu dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci an samu daga cikin su kamar irin su As'ad bin Zurara ko Sa'ad bin Rabi a cikin su akwai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi hijira zuwa Madina ya hada ɗan kwantaka tsakanin shi da Abdurrahman bin Auf wata rana sai ya kira Abdurrahman bin Auf yace masa ya kai dan uwana zan raba dukiyata kashi biyu in baka rabi gona ta zan raba ta kashi biyu ka je ka zabi mu je ka zabi inda kake ganin yafi karfi na baka yace sannan zan sa mata na su leko ka gansu wacce kake ganin tafi maka kyau a cikin su zan sake ta an ta yi idda sai ka aura ka jifa wanda a yanzu mu halin da muke ciki kai ne da kanka in rikici ya hada ka da iyalinka ka sake ta to duk wanda ya aure ta kuma shikenan gaba ta kullu tsakaninka da shi shi kuma wannan ana zaman lafiya kawai saboda maslahar dan uwansa musulmi tunda mutanen Madina da mutanen Makka kai sun baro iyalansu da dukiyoyinsu da gidajensu da danginsu da duk abin da suka mallaka sun baro su a can Makka sun taho nan Madina mutum ya taho zikau bai taho da komai ba sai kayan jikinsa haka za ka raba gidansu ka kashi biyu ka bashi rabi haka za ka raba gonakinka kashi biyu ka bashi rabi kuma gonakin mutanen Madina ba wai iya gonar ce ba kawai gonakinsu cike suke da dabinai haka mutum zai raba gonar shi biyu ya ba wa dan uwan shi na Makka rabi in rumfa ce da mutum a kasuwa haka zai raba ta biyu ya ba wa dan uwan shi na Makka rabi to dubi irin wannan ɗan uwantaka shi yasa babu yadda za mu tarar da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu addu'a yayi musu addu'a yayi musu addu'a har ma cewa yayi hatta a ranar lahira yace a cikin mutanen Madina zai tashi eh haka yace a ranar lahira ma yace a cikin mutanen Madina zai tashi yace kuma da a ce dukkan mutane gaba ɗaya za su bi wani gu su wani gu su wari mutanen Madina su wari daban yace to cikin mutanen Madina zai shiga sallallahu alaihi wasallam kuma yace duk wanda ya mutu a garin Madina yace to a ranar alkiyama ni zan tsaya masa a gaban Allah ni zan cece shi kuma zan bada shaida a gaban Allah cewa lalle wannan masoyina ne zai bada ni ne mai masa shaida a gaban Allah kuma ni ne mai ceton shi duk wanda ya mutu a garin Madina kuma yace a ƙarshen duniya a ƙarshen zamani yadda kamar yadda macijiya ke tattarewa ta dawo cikin ramunta ta kuya yace to haka imani zai tattare daga ko ina ya dawo garin Madina in banda garin Madina ba za ka tarar da mai imani ba ko ina a duniya to wayannan mutanen duniya ba ta taba ganin wasu mutane tamkar su ba duk wanda indai mutum ba annabi bane shi to kasa yake da su ko wane ne shi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu albarkas anan za mu dakata insha Allah sai a ranar juma'a insha Allah za mu dora da fatan Allah ya amfana da mu da abin da muka ji subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد الذي ما ولد مثله في الوجود ولم يولد مثله قط سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله